Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jamhuriyar Niger sun kama wasu mutane masu buga kudaden bogi a birnin Dosu. Muna kuma dauke da rahoto akan wani agajin kayan asibiti da gwamnatin Amurka ta tura wa kasar Kamaru. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin dambarwar da ke faruwa tsakanin shugaban hukumar custom da 'yan majalisar dokokin Najeriya. Sai a kira 1-202-205-2655. Kada amanta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da mutum 60. Kafin yada labaran gwamnatin kasar a jihar Litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Ko da yake magajin garin Addis Ababa Dariba Kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata 45. Daruruwan mutane ne da yake zaune a wannan yanki da ake zubar da shara da ake kira koshe, wanda kuma ya kai shekaru 50. A wani makekin waje da mutane ke zaune a gidaje na wucin gadi da aka gina da laka da kirare, kuma da yawa daga cikin mutanen yankin kan je wajen sharar domin neman wani abu da za su iya tsinta su sayar kamar karafuna. Mazauna yankin sun ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba, bayan da wani makekin bangaren sharar ya zaftare ya rikito akan mutanen ba tare da nuna wasu alamu na gargadi ba.
Ofishin da ke kula da kasafin kuɗi a Majalisar Dokokin Amurka ya ce mutane miliyan 14 ne za su rasa inshorar kiwon lafiya a shekara mai zuwa idan har majalisar ta amince da buƙatar 'yan Republican ta soke tare da maye gurbin tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da aka fi sani da Obamacare. A jiya Litinin ne ofishin kasafin kuɗin, wanda babu ruwansa da jam'iyyar siyasa, ya fitar da wani rahoto akan adadin kuɗin da za a kashe idan za a aiwatar da shirin shugaba Donald Trump na alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe, wato soke shirin na Obamacare. Rahoton har ila yau ya nuna cewa adadin mutanen da za su rasa inshorar lafiya zai ƙaru zuwa miliyan 52 a shekarar 2026, wato kusan ninki biyu adadin mutanen da ba su da inshorar lafiya a ƙarƙashin shirin Obamacare. Sai dai ofishin kasafin kuɗin ya ce samar da wani sabon tsarin inshorar kiwon lafiya zai rage gibin kasafin kuɗin ƙasar har zuwa dala biliyan 337 tsakanin yanzu zuwa shekarar 2026, sannan zai yafa kuɗin harajin da ake cajin waɗanda ba su da wato waɗanda ba su shiga tsarin kula da lafiyar ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a jamhuriyar Najeriya ta samu shugaban 'yan adawan ƙasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai, inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya. Hamma Ahmadu, wanda shine babban ɗan takarar da ya kalubalanci shugaba Muhammadu Isufu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara, ya koma da zama a Faransa, an kuma yanke hukuncin ne ba tare da ya bayyana gaban kotun ba. A jiya Litinin, lauyoyin Ahmadu sun fice daga kotu kafin a bayyana hukuncin, inda suka ce maksudin wannan shari'a na da nasaba da yunkurin hana Ahmadu tsayawa takarar shugaban ƙasa wanda aka yi zaben a bara. Sun kuma jajirce da cewa shari'a bai ta da kullun siyasa ce. Shi dai Hama Ahmadu ya kasance ɗaya daga cikin wasu mutane, ciki har da matarsa, da ake zargi da safarar jarirai daga Najeriya, inda ke shiga da su ta jamhuriyar Benin a kaima wasu masu hannu da shuni. A shekarar 2014 wannan madakala ta kunno kai a lokacin yana rike da mukamin kakakin majalisar dokokin Nijar.
Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce masu fashiri akan teku sun karɓa wani jirgin ruwa dauke da mai a tekun Indiya, inda suka karkata akalarsa zuwa yankin Puntland. Wasu majiyoyi sun fada wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa jirgin na wasu ƴan kasuwa ne da ke dauke da tutar kasar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu hukumomin yankin sun ce suna bincike kan satar jirgin, lamarin da ya auku a jiya Litinin. Majiyoyin sun kara da cewa ana kyautata zaton masu fashin jirgin sun kai su 8, tare da bayyana cewa jirgin ya nufi gabar tekun Somalia da ke can yankin garin Ras Asair. Matsalar satar jiragen ruwa a gabar tekun Somalia ta ragu matuƙa cikin shekaru 3 da suka gabata. A bara ne wasu da ake zargi masu fashin jirgi ne suka sace wasu kwale-kwale biyu mallakar kasashen Yamal da Iran, waɗanda ake zargin suna kamun kifi ne ba bisa ka'ida ba. Amma dai an kwashe shekaru da dama ba a ga ƴan fashin sun saci jirgin ruwa akan wato na ƴan kasuwa ba.
Har yanzu ana ci gaba da neman wasu ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda aka yi garkuwa da su a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inji ministan yaɗa labaran ƙasar Lambert Mende yayin wata hira da yi da muryar Amurka. Wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta fitar da farko ta bayyana cewa Michael Sharp, wanda ba Amurke ne, da Zahida Catherine ƴar ƙasar Sweden da kuma wasu ƴan ƙasar Congo su huɗu sun fada hannun miyagu a lardin tsakiyar yankin Kasai, kuma ba a san inda suke bai zuwa yanzu. A jiya Litinin, Mende ya fada muryar Amurka cewa jami'an tsaron Congo tare da haɗin gwiwar rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNESCO suna aiki domin ganin an kubutar da mutanen. A yan watannin da suka gabata, rikici tsakanin dakarun ƙasar ta Congo da mayakan sa kai ya ta'azzara musamman ma a yankin na Kasai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, ƴan sanda sun gabatar wa manema labarai wasu mutane da ke buga kudaden jabu da suka hada da dalar Amurka da Euro, waɗanda darajarsu ta haura miliyan 1,500 na sifa. Mutanen dai sun fada hannun ƴan sandan ne a lokacin da suke ƙoƙarin shigar da su kasuwar hada-hada kudade a birnin Yamai. Da yake yi wa wakilin sashen Hausa Sulemin Muna bar mu ƙarin bayani, kakakin hukumar ƴan sanda CAP mai nasara Adalu Toro ya bayyana cewa za su damƙa waɗannan mutanen a hannun kotu.
To, kudaden jabu wanda muka kama a hannunsu suna da dama. Akwai dolar kudin Amerika, akwai euro, kuma akwai sefa. To, in mun ɗauka bisa kan kudin dolar, abunda an ka samu gare su shi ne kamar dolar miliyan 2,621 kudin dolar. Kenan an ce a maida su sefa zai tashi kamar wajen miliyar guda da miliyan 500 kudin sefa. Euro kuma abun da an ka samu gare su yana kama euro 9,600. Kudin sefa abun da an ka samu gare su shi da bai da yawa haka nan. To, duka dai abun da mun ka samu, in mun maida shi fiskan sefa ya tashi miliyar guda da miliyan 580,000. Abunda an ka samu gare su kenan kudi na jabu tsakanin dolar, sefa da euro.
Ya zuwa yanzu kun kai ga kama kayayyakin aikin su waɗanda suke amfani da su wajen yin waɗannan kuɗaɗe na jabu?
Abunda muke son kwatanta mutane shi ne fiskan wannan fa kayan aikin su da kuɗin duka mun yi sa mun same su, ba su samu ba sun fara dora waɗannan kuɗi bisa kan harka cikin kasuwanci. Kuɗin ba su fara shiga ba da kyau. Mai in kuɗin kun ga gansu mutum kana yace kuɗi na gaskiya ne, amma ba kuɗin ƙware bane, kuɗin jabu ne.
A binciken da kuka gudanar ba su da alaka da wasu masu irin wannan haraka watakila kasashen ƙetare?
Yanzu dai ba mu yi hudin wannan. Abinda muka kwatanta mutane shine wanda mutane muka samu kashi biyu suke. Akwai kashi na farko wanda rabinsu suna Niamey, rabinsu suna birnin Dosso. Akwai kashi na biyu su kuma ƙarhinsu duka na cikin birnin Niamey ne. Yanzu kira daga gare mu wanda za mu yi masu ƴan canji, ya kamata su yi hattara, su yi hankali, su ƙara buɗe ido bisa kan kudin da za a kawo musu wajen canji. Ya kamata su da kansu a ce suna da kayan aiki wanda za su taimaka musu su san kudi wannan kudin ƙwarai ne ko kudi na jabu ne.
Mece ce makomar waɗanda aka cafke ɗin za ku gabatar da su ne gaban kotu?
Waɗanda an ka cafke ɗin tun yau da safen nan kamar wanda muka gwada muku su, in Allah ya yarda nan zuwa lokaci kaɗan za a sa su cikin hannun kotu. Ita za ta san wanda za ta yi da su. Wanda kaiwa sai ya ji daɗi.
To madalla, yanzu kuma bari mu leka ƙasar Kamaru inda gwamnatin Amurka ta tura wa ƙasar da agajin na'urorin asibiti na duba lafiyar mata masu neman haihuwa da mata masu juna biyu da kuma jarirai wanda kuɗin su zai kai dala Amurka miliyan 500,000 wato kimanin sifa miliyan 300 kenan. Wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani.
Ministan lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda shine ya karbi kayan agajin kuma yayi bawa gwamnatin ƙasar Amurka da wannan mataki da ta dauka na agazawa ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Yace dan ma muna neman irin wannan kayan ayyuka na zamani kuma gashi yanzu mun samu. Mun godewa ƙasar Amurka. Bugu da ƙari kuma shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ne Mr. Biya ya agazawa ƴan ƙato da gora a jihar Arewa mai nisa da kayayyakin aiki domin kokarin da suke yi na farauto maharan Boko Haram daga cikin dazuzzuka. Kayayyakin dai akwai babura da kuma sauran kayukan da suke bukata. Ga kiyasi dai kayayyakin sun kama sama da miliyan 20 na sifar kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Gwamnatin jihar Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari. Mun ba su wannan kayayyakin aiki ne domin su shiga cikin dazuka su zakulo maharan Boko Haram a duk anda suke boye. Kuma shi ma shugaban ƴan ƙato da gora din yake sun yaba wa shugaba Biya wajen irin kokari da yake yi na taimaka musu. Kana yanzu dai za su ci gaba da aikin su domin sun san cewa za a taimaka musu a duk halin da suke ciki. Ba su zakalo maharan Boko Haram din a duk anda suke domin kare ƙasar su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla, mun gode Muhammad Awal Garba. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin dambarwar da ke faruwa tsakanin shugaban hukumar Custom da 'yan majalisar dokokin Najeriya. Don haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Madalla, mun samu kira na farko daga jihar Edo.
Bayir Sale ne daga jihar Edo.
To Mallam Ibrahim Sale, muna jin ka.
Bayir Sale, Dahiru Shakka.
Abto Mallam Dahiru, muna jin ka.
To gaskiya abin da yake tafiya, ina so in bayyana ra'ayina akan migration custom da sanatoci abin da suke yi, ba su mana adalci ba. Ya kamata su sake mara a ci gaba da aikin nan tunda yanzu abin ba ba ya dace komai zai kai hanya.
To Mallam Dahiru Sale daga Edo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Ina magana da Adamu Babaski daga jihar Yobe a garin Gaidam.
To Mallam Adamu, muna jin ka.
To a gaskiya ne dai kiran da zan yi ga 'yan majalisa, gaskiya su saki mara da Allah, su bar mutane da Allah su yi ayyuka da Allah na yanda aka faro waɗannan ayyuka. Ga gwamnati ta zo mana mai alkhairi, saboda Allah su saki mara da Allah su bar wannan bawan Allah ya yi aikin da ya zo yi. Kawai ne shi ne kira na a gare su. Assalamu alaikum, ni ne Adamu Babaske daga ainihin Gaidam.
To Mallam Adamu, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, ka wani lafiya?
Alhamdulillah, mun wani kalau lafiya lau.
To muna jin ka.
Abin da nake dubawa dangane da ita kanta custom, gaskiya abubuwan da suke so ta fito da su, suna so ta gallazawa 'yan ƙasa ne. Kuma kin ga Maryam Dauda, abin da za mu lura da su kansu custom ɗin, ya kamata duk irin wannan ƙoƙarin da za su yi, suna so su shafawa gwamnatin Baba Buhari wani kashin kaji ne. A ce ma misali, yau kana da motar da kake hawa ta shekara 30 a hannunka, kana hawa sai ka kake mata wani jisa na daban. Don haka ina goyon bayan 'yan majalisa su fito fili, sai zo ya musu bayani yanda ya kamata, kuma ya sa uniform ya jira musu wannan bayani. Mu muna goyen bayan shi, muna goyen ƴan majalisa, don haka muna fatan wannan magana ƴan majalisa ya tabbatar da shugaban Kwastam ya jira bayani, kuma ina fatan ƴan majalisa za su dakatar da shi akan wannan kuduri nasu na kuntatawa ƴan ƙasa. ƴan ƙasa tunda su suka fito suka zaɓi Muhammadu Buhari. Ashe ne muke fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Nagode, nagode.
To Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Lagos.
Alo, salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana daga Lagos?
Muna magana da Garba daga Lagos.
To Mallam Garba, muna jin ka.
Na dade ina neman ku sai yau, Allah ya sa ni sadu da ku.
Allah sarki. To muna jin ka Mallam Garba.
Ya aiki.
To aiki sai godiya, ya naku aikin?
To aiki da godiya, muna muku fata alheri, kuma ne mababa Buhari fata alheri da zaka lahiya.
To Mallam Garba, me zaka ce game da dambarwa da ke faruwa tsakanin shugaban hukumar Kwastam da ƴan majalisar dokokin Najeriya?
Hukumar Kwastam da ƴan majalisa?
Eh.
To mu abinda za mu.
To sai dai ina ga layin Mallam Garba daga Lagos ya goce. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Haruna bai ce kuma ke daga Nasara.
To Mallam
Haruna da Gulamar area.
Mallam Haruna, muna jinka.
To ni ma ina godiya daga da dawa Muhammad Buhari, lafiya Allah ya kara mashi lafiya. Kuma mu a fatan wannan kuma Kwastam su ma ci kokari su sai su daidaita su san mu samu zaman lafiya.
Wata kan hukumar Kwastam kenan ko?
Gwamnatin namu su taimaka mana da jami'an tsaro nan namu, jihar namu nan. Karamin hukumar da muke ba mu da zama mai kyau, duk barayi sun dame mu, taimaka mana da jami'an tsaro.
To Mallam Haruna kenan daga Nasara, ina ga layin ka ya goce, da mun ƙara jin ƙarin bayani daga gare ka. Yanzu kuma bari mu je Katsina.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Suleiman daga Ɓaure, Lokal Gama, jihar Katsina.
To Mallam Ayuba Suleiman, muna jin ka.
Wato ni ra'ayina ga wannan hukunci da Kano Hamid Ali ya yi tsakanin da Allah bai tausaya wa talakawan Najeriya ba.
Kamar wani hukunci kenan.
Duk kowace irin mota, yace dukkan mota za su dau mataki akan ta. To ya tuna fa can baya ina jami'an tsaron shi suke. Ya suka bari motocin suka shigo.
To Mallam Ayuba,
jama'a lokacin demokradiya ne.
Mallam Ayuba, ya kake ganin abin da ke faruwa tsakanin shi da ƴan majalisar dokokin Najeriya?
Ni ina bayan da suke kirawo shi ya yi musu bayanin dalilin da ya sa ya yi wannan doka. Idan ba su gamsu ba, su yi fatali da wannan hukuncin na shi.
To Mallam Ayuba Suleiman kenan daga Katsina, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara?
Muna magana da Lawan Subiyani.
To Mallam Lawan Subiyani, muna jin ka.
Muna
jin ka Mallam Lawal.
Dangane da magana da kuke da magana Kwastam din nan, ni ban gamsu ba sosai.
Me yasa ka ce haka?
Saboda yanzu ansar zan bada, dan kare min dan bayani, kare min bayani da Allah zai bada ansa.
Watakan Mallam Lawal Safiyanu, majalisar dokokin Najeriya ce suke buƙatar shugaban hukumar Kwastam ya bayyana a gaban ta gobe Laraba. Shi kuma sai ya tura da wasiƙa cewa yana da wani ɗan uzuri in so sabu ne a ɗage mishi wannan lokacin. Kuma sun ce suna son ya bayyana a gabansu sanye da kayan sarki, watakan uniform kenan. To ya kake ganin irin wannan dambarwar?
A ya kamata gaskiya, saboda Allah ya bayyana gabansu, ya yi musu bayani dalla-dalla. In dai da gaske yake hukumar nan da gaske yake yana aiki bakin gaskiya, to ya kamata ya bayyana gabansu, ya yi musu bayani yadda za su gamsu.
To Mallam Safiyan daga Zamfara, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To Hajiya, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala, kana lafiya?
Lafiya kalau Hajiya.
To muna jin ka.
To a gaskiya, in dai dokan tsarin mulki ya ba shi dama ya sa uniform kuma ya bayyana gabansu, To idan bai ai ba su zai duba ba, kundin tsarin mulkin da yake cewa ya cije a kan shi kuma a kan shi ne shi ma mai girma shugaban kasa yake bin tsari, inda mai shiga shugaban kasa da zai tafi a karan farko ba mu taba gani ba, ya mika wa mataimake shi ai kundin tsarin mulki. Shi ma kundin tsarin mulkin ne ba shi wannan damar. In je kundin tsarin mulki ya da ya sa uniform, dole ya sa tun da zai wa mutane aiki ne. Idan kin ga kuma ba zai sa ba kuma ba zai bayyana ba, to kin kaman shi ma ya ma kundin tsarin mulki karan tsaye ne.
To Malam Murtala daga Kaduna mun gode. Yanzu kuma bari mu je da Maturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Umar Isa daga da Maturu.
To Malam Umar Isa, muna jinka.
To ina fata alheri.
To mun gode.
Shawarin da zan ba shugaban fasta. Abin da yake tafiya ya hakuri, abin da ya aiki mai kyau, aiki sabon aiki zai, ba wai abin da ya wuce baya zai ba.
To ya kake ganin irin yadda abubuwa ke tafiya tsakanin shi da 'yan majalisar dokokin Najeriya?
A dukansu zan ba su hakuri a kawo abincin gaban Najeriya.
To Mallam Umar Isa daga Damaturu mun gode da ra'ayinka, kuma annan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogonmu anan yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka fafata a mako na 14 na wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 RTL na jamhuriyar ta Nijar, kuma an dabsa ne tsakanin US Gendarmerie National da AS Douane, inda US GN ɗin ta yi ma AS Douane cibiyu da banza. Sahel Sporting Club ta birnin Yamai ta shahe Jangorzo Football Club ta mara 4-1. Cibiyu da ɗaya ne AS Fan ta yi AS Police ta babban birnin Yamai. AS Nijelek ta yi mata Group Provincial ta birnin Dosoci 1-0. Olympic Football Club ta yi mai da Racing Bukoki ta yi mai ɗin sun yi bin kare bin damo. Kenan banza da banza, AS Guard National ta yi ma'a Kokana ta Arlit jihar Agadez cibiyu da ɗaya, yayin da aka kecere ni tsakanin AS Sony Dep ta yi mai da Irana Football Club ta Arlit a jihar Agadez, da kowane ya ɗibi na gashi da na dahuwa aka tashi banza da banza. A birnin Zandar kuma a ƙarshen makon da ya gabata ne aka tantance ƙungiyar za ta wakilci jihar ta Zandar a wasannin ƙwallon ƙafa na neman hawa a rukuni na ɗaya a shekara mai zuwa, inda Espoir Football Club ta Zandar ɗin ta yi ma alƙali Nasara ta Zandar ci 1-0. Har yanzu dai muna nan ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa, inda yanzu haka ake can ana dabsawa a neman cancantar kai ga wasannin quarter final ko kuma quarter final na Champions League na Turai, inda kungiyar Leicester da ta kasance zakaran kungiyoyin kasar Ingila a shekarar ta gabata take kafsawa da FC Sevilla ta kasar Spain. Sai Juventus da Turin ta kasar Italia take dabsawa da FC Porto ta kasar Portugal. A gobe akwai wasan da duka ake jira shine wanda zai hada AS Monaco ta kasar Faransa da kungiyar Manchester City ta Ingila. A wasannin ƙwallon hannu na basketball na NBA na kasar Amurka, a yau ana wasanni kamar haka: Cleveland tana goga da Detroit, sai New York zata dabsa da Indiana, yayin da Brooklyn zata goga da Oklahoma, Pelican zata goga da Portland, sai Golden State zata goga da Philadelphia. Idan muka leka a wasannin tennis, a zagaye na uku na wasan Indiana Wells bangaren maza, Luka Pui dan kasar Faransa zai dabsa da Jung dan kasar Amurka, sai kuma Rafael Nadal dan kasar Spain zai goga da takwaransa Verdasco, sai kuma Johnson na Amurka zai kapsa da Roger Federer. Haruna Maman Bago na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta sake yin Allah wadai da matakan kasar Russia a Ukraine biyo bayan barkewar barin wuta tsakanin dakarun gwamnati da masu ra'ayin awari da Russia take marawa baya a gabashin Ukraine da take jawabi karo na farko a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Wakilar Amurka ta dindindin a Majalisar Dinkin Duniya Jakadia Nikki Haley ta bayyana cewa Amurka na ci gaba da yin tur da zaluncin da Russia take yi.
It is unfortunate because it is a replay of far.
Abun takeici ne domin abubuwa ne makamantan wannan da ya kamata wakilan Amurka su yi Allah wadai da su tun shekaru da dama da suka gabata. Ba lalle haka ba, muna so mu kyautata dangantakan mu da kasar Russia. Duk da haka, yanayin da gabashin Ukraine ke ciki ke bukata kasar Russia ta fito ta yi Allah wadai akai. Ba gabashin Ukraine kadai ke fama da cin zalin da kasar Russia ke yi ba. Jakadiyar Haley ta bayyana matakan kasar Russia a Crimea da kuma yin kira domin gaggauta kawo ƙarshen su.
Crimea is a part of Ukraine.
Crimea yanki ne na kasar Ukraine. Makamancin takunkumin da muka sa a Crimea zai ci gaba da kasancewa har sai kasar Russia ta mayar da cikakken ikon Crimea a hannun Ukraine. Ainihin manufar Majalisar Dinkin Duniya akan wannan shine kasashe su zauna lafiya da juna. Cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar Minsk ta gaggawa da Amurka ta kuke goyon baya ita ce fitacciyar hanyar maido da zaman lafiya a Ukraine. Yarjejeniyar Minsk ta buƙaci dakatar da ayyukan soji da janye manya-manyan makamai daga dukkan sassan. Wannan dabara ce ta tsagaita wuta mai ɗorewa. Janye dakaru da kawar da manya-manyan makamai daga wannan yanki zai kubutar da rayukan jama'a da dama. Kuma wajibi ne a ba ƙungiyar samar da tsaro da haɗin kan Turai ta OSCE cikakkiyar damar saka ido a duka wuraren. Jakadiyar Haley ta bayyana cewa ƙasashen Russia da Ukraine sun goyi bayan kiran tsagaita wuta da kwamitin tsaro ya yi ranar 30 ga watan Janairu. Wannan ne karo na farko da kwamitin ya samu nasarar samun haɗin kai ta kuma ƙara da cewa Amurka na sa ran waɗanda za su iya shawo kan ƙungiyoyin da ke faɗa. Ƙasar Russia za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kawo ƙarshen ƙaruwar tashe-tashen hankula. Ƙasar Amurka na tare da jama'ar ƙasar Ukraine waɗanda suka kwashe kusan shekaru uku suna fama a ƙarƙashin ayyukan ƙasar Russia na ɗaukar matakin soja a cewar Jakadiyar Haley. Sai ƙasar Russia da masu ra'ayin aware da take goyon baya sun mutunta dokoki da kuma yankunan ƙasar Ukraine za a kai ƙarshen wannan rikici. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A gaida Ibrahim Jarmai, yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labarai amma a takaice.
To Maryam, a yau Talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da mutum 60. Kafa yaɗa labaran gwamnatin ƙasar a jiya Litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai kodayake magajin garin Addis Ababa da Riba kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka haɗa da maza 20 da kuma mata 45. Ofishin da ke kula da kasafin kuɗi a Majalisar Dokokin Amurka ya ce mutane miliyan 14 ne za su rasa inshorar kiwon lafiyarsu a shekara mai zuwa. Idan har majalisa ta amince da buƙatar 'yan Republican ta sokewa tare da maye gurbin tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da aka fi sani da Obamacare. A jiya Litinin ne ofishin kasafin kuɗin wanda babu ruwansa da jam'iyyar siyasa ya fitar da wani rahoto kan adadin kuɗin da za a kashe idan za a aiwatar da shirin da shugaba Donald Trump ya yi na alƙawarin wato soke wannan tsari na kiwon lafiya na Obamacare. Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce masu fashi a kan teku sun karɓe wani jirgin ruwa ɗauke da mai a tekun India inda suka karkata akalarsa zuwa yankin Puntland.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Ellison, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.